Da rashin tsayi akan bar arha, Salu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tsayi. Barkanku da hantsi. Yau shirin yana birnin Abuja, fadar gwamnatin Najeriya. Tunda farashin man fetur ya fadi a kasuwar duniya, tattalin arzikin kasar ya shiga matsashara, har ma yana neman durƙushewa. Tambaya nan ita ce, yaya aka yi a ce tattalin arzikin kasa kamar Najeriya ya durƙushe sabili da faduwar farashin kuɗin mai? Menene kasar ta yi ba daidai ba? Me za a yi a gyara lamarin? Filin ya gayyato ƙwararru akan tattalin arziki waɗanda lamarin ya shafe su, suna ciki kuma sun san abubuwan da suka faru tun can baya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta jagoranci zaman tattaunawar da suka yi a zauren muhawara na muryar Amurka dake Abuja. Bari na barku da su ku ji abubuwan da suka tattauna akai. Madina, fili gareki.
Yau za mu tattauna ne akan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. A tare da ni akwai injiniya Umar Sa'idu Bamalli, ƙwararre a fannin ma'adinai, da Sani Aminu Dutsen ma, ƙwararre a fannin mu'amala da kuɗi, da Aisha Abdullahi Maiduguri ‘yar kasuwa ce ita, sai kuma ni Madina Dauda da zan jagoranci shirin. A shekaru da dama kafin a samu man fetur, Najeriya ta dogara ne da albarkatun gona da kuma ma'adinai domin samun kuɗaɗen shiga. Idan an ce albarkatun gona, ana nufin irin su gyaɗa da auduga da roba da koko da manja da dai sauransu. In kuma ta fannin ma'adinai ne, an samu kuza da kwalli da farin ƙasa da tama. Kwatsam sai aka samu man fetur a shekara 1956 a wani gari da ake kira Oloibiri a yankin Niger Delta a Najeriya. Wannan kyauta da Allah ya yi wa Najeriya sai ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Sai dai kuma gaba ɗaya sai ƙasar ta dogara da man fetur a wajen samun kuɗaɗen shiga, ta manta da waɗannan tsofaffin hanyoyin samun kuɗaɗen shigan. To gashi yanzu man fetur ta daina samun kasuwa. Kuɗin gangan ɗanyen mai ya faɗo daga dalar Amurka 100 da 'yan kai zuwa dalar Amurka 40 ko fiye da haka kaɗan. Ƙasashe ma da ke sayan man fetur daga Najeriya kamar ƙasar Amurka sun daina sayan man. To daga ina za a fara ne wajen ceto tattalin arzikin wannan ƙasa tamu? Bari in fara yau da Sani Aminu Dutsen ma, wanda shine ƙwararre a fannin mu'amala da kuɗi. Alhaji Sani, barka da zuwa wannan shiri.
Barka ka dai mai.
Kai ne wanda ka ƙware a mu'amala da kuɗi. To wai yadda Najeriya ta tsinci kanta a yanzu, yaya za a ce ƙarfin tattalin arzikin ta yake?
To Najeriya ƙarfin tattalin arzikin ta yana da rauni ƙwarai da gaske, kuma raunin ba ɗan kaɗan ba. In sakaci ne mun yi shi, in sakarci ne ma mun yi shi. Amma ya kamata a ce yadda da muka samu kanmu cikin ganimar dukiya, a ce mun gina Najeriya a halin yanzu cewa ba mu dogara da wani maganar mai ko maganar wasu ƙananan abubuwa. Arzikin ɗan adam kuma da arzikin ƙasa shi ne abin da shi ɗan adam ɗin nan zai sarrafa, walau da ƙarfin shi ne ko da basirar shi, ya samu kuɗin kanshi. Kuɗin man fetur duk da aka yi ta dogara da su ba kuɗi ba ne na jama'a, kuɗi ne na ƙasa. Ita kuma ƙasa a lokacin da ake same shi kamata a ce ta yi amfani da waɗannan kuɗin ta gina jama'a, wanda su kuma jama'an a lokacin nan ne za su samu ƙarfin nasu, ƙarfin arzikin. Amma sai aka yi tashin koriya da su a kashe nan kuma mutane yawanci kuɗin Najeriya na gwamnati suka koma ba kuɗin kowa ba ne ba, kuɗi ne na mai kowa ya ɗibi rabon shi. Duk waɗannan abubuwan sun kama mu lalacewar ba wai tattalin arziki ba kawai, hatta ɗabi'ar mu ta 'yan Najeriya wannan abubuwan da sun kawo mana. Kamar yadda maudu'in abin nan ɗinki ya gabatarwa ke ta baya magana, ainihin ba za mu iya komawa bisa hanya ba sosai sai mun fahimci cewar jama'anmu da arzikin ƙasa, wanda ake maganar noma ɗin nan, maganar su kusa ɗin da sauransu, ba dai kamar noma da kuma wanda shi ne ulmul kaba'isan masana'antu da za su tashi da sauransu, dole sai mun koma mashi. Dan abin da ya rage mu game da makuɗin mai ɗin akwai saura, mu gina waɗansu hanyoyi waɗanda za su taimaka ma mutane su nemi arzikin kansu. Wannan shi ne ina ganin hanya
wadda. Wato a takaice. To injiniya Umar, kai ƙwararre ne a fannin ma'adinai, ka ji abin da Sani ya faɗi cewa kamata yi a yi amfani da kuɗaɗen nan wajen gina al'umma. To me kenan ake nufi da gina al'umma?
To watu magana ingina al-uma ya tasu akang hanyui dewa. Nataya akwai aiki ngi da za a samu musu sannan kuma da gina masana'antu wanda za a yi aiki wanda yake kowane ne zai iya amfani akwai wani da karfin shi ne wani da ilimin shi ne wani kuma da hikiman da Allah ya bashi ne so abin da ya kamata a yi kenan saboda lokacin da aka samu wa'innan ma'adanai kamar su kuza wato kamar shekara 30-40 da suka wuce turawa sun zo da yawa zaka ga mutane sun bar Kano sun koma Jos sun koyi aikin ma'adane amma da aka bar mai kuma ba kudi ba wanda ya sa jari saboda haka sai kowa ya kauce mu hanya amma yanzu tunda mai ya so makasa kuma ana ta kokari a san menene ma'adane nawa muke da su din yanzu a kasar nan muna da ma'adane fiye da 40 kuma in kowa ya duba a koda a karkashin karaman hukumar su ne zai samu kaman guda biyu amma ba wanda zai tsaya yayin tunani ta yaya za a sarrafa su amma barin ba da karamin misali zaka ga ko a local government an dauki dutse ana sa hannu da diga ana farfasa shi kuma mutane suna sayarwa suna samu abin da za su ci to wannan karamin aikin ma'adane kenan banda wanda sai an sa jari mai yawa an haka kasa an tafi da nisa an samu wasu injina masu karfi wanda za a ƙara gwada shi a tabbatar da wani ma'adani zai amfani a waje kaza kamar misali yanzu akwai wajajen da yake muna da farin kasa to shi farin kasan nan aikin shi ya kai guda 10 ana amfani da shi a fenti a magani hatta littafi duk da shi ake to ba kowa ne ya sani ba sai wanda yayi ilimi to wannan kula da lafiya ɗan kasa wannan faida ilimi majiyayi ne dai wannan faida ilimi marani ne dai wannan faida ilimi aikin hannu za a koya wannan faida ilimi ni fiske ke so wannan faida ilimi ilimi haske ne a duniya ilimi lantarki ne abinda ke faruwa ana neman ilimin shi kanshi na ma'adani saboda komai da kake gani in ba ilimi ba za ka yi amfani
to bazan tambaye Hajiya Aisha inda kai bayanin ilimi mu gani shin kamar bayanan da suka yi na cewa a gina al'umma din nan wace rawa ilimi ko ilmantar da matasa zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya to gaskiya yanzu halin da muka shiga ma ya zama kowa iya aiki da yawa wasu sun ga da muna makaranta ba a san muka mai digiri a jihar Taskwi ba a yi da amma yanzu za ki ga ɗan digiri ma yana jihar Taskwi don me don yanzu an yi me ya suka ce ba turai ce wai necessity is an invention so yanzu haka kowa ya koma ga wahala don wahalolu sun zo economy mu ya riga ta barbare so kowa yanzu dole ya koma ga neman wani abu one way or the other so saboda haka ina ga dai neman ilimi ya zama na dole don ilimi ba na ko ma na menene na kasuwanci ne ko na menene wanda zai sa bu dan abin tawo da kubutun da duk an raja aikin gwamnati kawai ake
yau wace ne yau da bayanin sai da ya kamata a gina
kwarai da gaske kwarai da gaske duk na yadda nasu duk magagan da suka yi kyau kuma gaskiya kasar mu muna neman real shugabanci mai kyau wanda za tsaya mana a sama mana abin yi sosai
da an gaza kenan wajen gina
kwarai da gaske an gaza gaskiya an gaza don gaskiya kamar magagan da suka yi nan gaskiya akwai dubawa da sosai za a cikin su sosai kuma Allah ya taimake mu
jama'a sabili da karancin lokaci anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakin namu injiniya Umar Sa'idu Bamali da Alhaji Sani Aminu Dutsin ma da Hajiya Aisha Abdullahi Maiduguri da Madina Dauda wadda ta jagoranci tattaunawar da CD wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni Zalu Garba ke cewa ku huta lafiya
Kakashe.